أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatawin Rahma. Shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 55. Ko kuma ta kan adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatawin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 27 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 1 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kullu lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano, wanda akwai yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana ɗaya daga cikin abin da yakan sa mutum ya ci nasara a rayuwarsa ta zaman duniya ya kuma samu ribatar rayuwar lahira, shine yaƙi da zuciya, shine mujahadatun nafs. Mutum ya yaƙi zuciyarsa, yaƙi zuciyarsa akan biyar Allah subhanahu wata'ala, ya yaƙi zuciyarsa akan gujewa saba wa Allah subhanahu wata'ala, ya yaƙi zuciyarsa akan wato yarda da abinda Allah subhanahu wata'ala da haƙuri akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa. Wannan mujahadatun nafs yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wahalar da ɗan adam ƙurai da gaske, wanda kuma yin nasara wajen yaƙar zuciya da fin ƙarfinta shi zai sa mutum ya yi nasara wajen samun abin da yake so mai kyau a duniya, ya kuma samu abin da yake so mai kyau a lahira. Idan mutum ya yaƙi zuciyarsa, ya yi nasara a kanta, to babu shakka ya yi nasara a kan shaidan. Shaidan yakan samu damar yin wasa da mutum ko kuma ya jefa shi cikin hanyar da bata dace ba idan ya yi nasara a kan zuciyarsa. Yayin da mutum ya yaƙi zuciyarsa, ya saba ma zuciyarsa a kan abin da take sha'awa, to babu shakka wannan mutum zai yi nasara a kan shaidan. Allah yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, lalle waɗanda suka yi wato jihadi saboda mu, tabbas za mu shiryar da su hanyoyinmu. Farkon abin da mutum zai yaƙa, zai yi jihadi a kansa, shi ne zuciyarsa. Idan ya yaƙi zuciyarsa, to babu shakka zai samu shiriya ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Allah zai shiryar da shi hanyoyin alkhairi a cikin dukkan lamuransa. Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya haƙurƙurtar da kansa. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يجيو مائكي صلى الله عليه وآله وسلم واصبر نفسك كهقر أرتد كنك مع الذين يدعون ربهم تعالى دوات أن نندسكي بوتر أبنجي جنس بالغداة والعشي سافد إما يريدون وجهه سنا نيما سام كسكر أبنجي wato yardarsa. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, kada idanuwanka su ketare waɗannan mutane, kana nufin wato kyalkyalar rayuwar duniya. Ubangiji ya sake cewa da shi wala tuta'iman aghfalna qalbahu an dhikrina, kada kai biyayya ga wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatan mu. Wattaba'a hawahu, ya bi son zuciyarsa, wa kana amruhu furta, al'amarinsa ya zanto a sakwarkwace. anan Allah subhanahu wata'ala ya kira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya haƙurƙurtar da kansa, ma'ana ya danna zuciyarsa kada ya bi abin da wasu suke neman sa da shi, da cewa ya nesanta kansa ko ya nesanta majalisin sa daga wasu mutane da ba sa son ganin su a majalisin su su zauna, kamar yadda kafirai, manyan kafirai suka nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya rika korar waɗanda suke talakawa fituk marasa galihu, kamar irin su Bilal, kamar irin su Ammar ibn Yasir, irin su Khabbab ibn al-Arat, waɗanda aka san cewa ba mutane da suke da galihu ko suke da dangi a cikin garin Makka ba. To idan yayi haka, su kuma manyan za su rika zuwa su zauna majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna sauraron karatun sa. To shine Allah subhanahu wataala ya ce kada ya kuskure ya bi abin da suke bukata a wajen sa. Waɗannan mutane ne da suke bautar Ubangijin su safe da yamma, kuma Allah suke nufi ba wani abu ba. Zuwan su zauna a majalisin sa ba sun zo ne saboda wani abu na bukatar duniya ba. Ba sun zo ne don ya ba su wani abin duniya ba, a sun zo ne don su ji abin da Allah yake so su yi aiki da shi, su ji wa'azi, su dauka su yi aiki da shi. Allah ya ce kada ya sake ya bi abin da waɗannan mutanen da Allah ya riga ya rabkanar da zuciyarsu, ba sa tuna lahira, ba sa tuna gabansu, abin da suke kawai tunani duniya kawai da ɗaukaka, ba sa tuna Allah, abin da suke bi kawai son zuciyarsu, al'amuransu kuma duk alalace yake. To kaga anan Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya danna zuciyarsa, shine wasbir nafsaka. Don haka danna zuciya shine hanyar samun tsira, hanyar shiga aljanna. Allah ya ce wa man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, wanda duk yaji tsoron tsayuwarsa gaban Ubangijinsa kuma ya hana zuciyarsa abinda take so, Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine wato aljanna ce makomarsa. Shi kaga cikin sharuɗin shiga aljanna mutum ya zanto ya nisanta, wato ya nisanta daga bin soyayyen zuciya. A hadisi ya tabbata a hadisin Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga Anas ibn Malik, Annabi yana cewa huffatul janna huffatun naru bi shahawat wa huffatul jannati bil makarih, an kewaye aljanna da ababen da rai ba ta so, wato ababen da rai baya so, sannan kuma an kewaye wuta da abin da rai yake sha'awa, wato dukkan wani abin da rai yake sha'awa za ka ga cewa canan ne ake kama hanyar shiga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kuma aljanna Allah ya kewaye ta da abubuwan da rai baya so. Saboda sabawa zuciya da sabawa rai, mutum yayi abin da Allah yake so, to wannan shine hanyar shiga aljanna. Bin san zuciya da abin da zuciya take kawata wa mutum, wannan shine hanyar shiga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar cikin hadisin Fadalat ibn Ubayd, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana daukaka ala ukhbirukum bima yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yahuttu bihi al-khataya, bana baku labarin abinda yake daukaka mutum darajoji ba kuma ya kankare masa laifuka. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wal khata wa kathratu al-khata ila al-masajid wa intizaru as-salati ba'da as-salah fa dhalikum ar-ribat fa dhalikum ar-ribat. Ya ce abinda zai sa ku samu daukakar daraja kuma Allah ya kankare muku laifukan ku shine isbaghul wudu'i 'ala al-makarih, mutum ya cika alwalarsa, ya tsaya alwala cikakkiya lokacin da mutum baya son yin hakan, musamman irin lokacin sanyi, muku-mukun sanyi din nan mutum ya tashi ya sa ruwa a gaba kuma ba na dumi ba, ba kowa ne zai iya zauna ya cika alwalarsa cif-cif ba. To mutum ya sanna zuciyarsa a daidai wannan lokacin da yake alwalar, ya haƙura ya yi ta cikakkiya, wannan abu ne na farko da zai ɗaukaka darajarsa kuma ya kankare masa laifukansa. Sannan kasratul khuta ila al-masajid, yawan tattaki zuwa masallaci shi ma yana daga cikin abin da duk sanda mutum yayi shi Allah zai daukaka darajar sai kankare masa laifukansa. Sannan abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce intizarus salah, mutum ya zauna a masallaci yana jiran wata sallah bayan an gama wata, wato ya zanto yana da zimtar masallaci akai-akai har ma yakan zauna ya jira sallah. To waɗannan wanda yake wannan, Annabi ya ce fadhalikumur ribat, wannan shine ribat, wato kamar mutumin da yake kan iyaka ce ta musulmi yana dakon abokin gaba domin bawa musulmi da musulunci kariya. To haka wannan yake yayin da ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku da Annabi ya ambata. To kaga a waɗannan abubuwa uku ba su zata yi ba sai mutum ya haƙurƙurta da zuciyarsa, ya danna zuciyarsa, ya hana zuciyarsa abin da take so. Saboda ka mujahadatun nafs wani abu ne wanda yakan sa mutum ya zanto mai tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wata'ala, domin bin san zuciya yakan kai mutum zuwa ga halaka, har ma wataƙila ya kai mutum ma zuwa ga bautar wannan Allah. Saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawa, ashe yanzu baka ga wanda ya maida san zuciyarsa shine abin bautar sa ba? To abinda zuciyarsa yake take so shi yake yi, har ma ya maida zuciyarsa kamar ita ce abin bautar sa. Wa adallahu Allahu ala ilm, Allah ya batar da shi bisa ilimi, wato gashi ilimi ya zo masa amma kuma ya karbar ilimin da ya zo masa ya aiki da shi sai dai aiki da san zuciya. Allah ya rufe zuciyarsa ya rufe jinsa. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah ya rufe jinsa ya rufe masa zuciya, sannan kuma ya sanya wato rufi akan idanuwansa. Allah ce faman yahdihi min ba'dillah, to wannan bayan Allah waye mai shiryar da shi? Babu wanda zai shirye da shi ba Allah ba. Allah ce yanzu ba kwa wa azantu ba? Kaga ashe bin san zuciya yakan iya kai mutum ma zuwa ga halaka, domin zai kai shi zuwa ga bautar wannan Allah, zai kai shi ga mayar da san zuciyarsa ta zama kamar abin ya zama abin bautarsa. Shi yasa zamu ga bayin Allah na kwarai suna saba wa san zuciyarsu. Duk sanda suka ga wani abin da zuciyarsu take riya musu, to sukan yi kokari ma su saba mata, har ma akan wani abin da yake mubah, wato abin da ma yake halal ne, in sun ga cewa zuciyarsu ta kwallafa wato ranta da wannan abun, to shikenan sai su fasa. Saboda gudun kar su saba wa zuciyarsu da bin abin da take so, karshe kuma su kai su ga halaka. Malik ibn Dinar in ya shiga kasuwa ya ga abin da yake so, ransa yake so, sai ya ki saya, sai ba zai bi wa zuciyarsa abin da take so ba, domin gudun kada wannan ya ja shi zuwa ga wata rana ya ga wani abin da yake so, kuma ya kasa samun sa ta kyakkyawar hanya, ya neme shi ta hanyar da bata dace ba. Ali ibn Abi Talib alaihi rahmatullah yana cewa wato saba wa zuciya yana daga cikin hanyar da take kai bawa zuwa ga samun yardar Allah. Saba wa zuciya hanya ce da take kai bawa zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wata'ala. Hakanan Umar ibn Abdul Aziz yana cewa duk mutumin da zai ki karbar gaskiya sai dan ta saba, wato ta dace da san zuciyarsa, ya kuma ki karbar ta idan ta saba wa san zuciyarsa, to wannan ba shi da lada akan abin da ya karba na gaskiya, domin ya karbe shi ne dan ya saba, dan ya dace da san zuciyarsa. Sannan kuma yana Allah zai kama shi akan abin da ya bari na gaskiya domin ya saba wa zuciyarsa. Saboda idan mutum zai yi abu ba dan Allah ba sai dan abin nan kawai ya dace da abin da ransa yake so, to wannan ba zai samu sakamako kyakkyawa gurin Allah ba, domin bai tsantsanta yin wannan abin dan Allah ba. Yayin da zai ga abin da yake gaskiya ne amma ba zai karbe shi ba sai dan yayi daidai da san ransa, to wannan zai zanto bai yi shi dan Allah ba, zai rasa ladan da ake ba mu waɗanda suka yi abin dan Allah. Saboda ka saba wa zuciya da saba wa san rai, wannan yana daga cikin manyan abubuwa wanda su ne mutum yake cin nasara akan abokin gabansa. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi, ɗaya daga cikin magabata masu bautar Allah, yake cewa makiyar dan adam abu uku ne, wato abu uku ne makiyar dan adam, ce da shedan duniya sai shedan sai kuma suciyarsa. Wato duniya tana daga cikin abin da cikin rudar dan adam jefa shi cikin halin da zai zo yana da nasani, saboda ka maganinsa shine ka guje mata, wato kakkasa ta ita ce burinka, kakka kwallafa ranka da ita, kaga cewa baka da wani abin da kake nema kullun idanka, kullun idanka rufe akan ta, ka guje ma wannan. Sannan nabiyin su shedan, shedan shi ma ka rike shi maki, kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wannan makiyinku ne, dan haka ku rike shi maki. Saboda ka mai da shedan makiyinka, duk wani abin da aka ce aikin shedan ne, to kokari ka guji wannan abin kuma ka kyamace shi. Abu na uku shine an-nafs, wato zuciya, abinda ranka yake wato kwallafa maka yana nuna maka shine abinda kake, wato abinda yake abin sha'awa. Sai kokari ka rika sabawa zuciyarka, sabawa zuciya, ka saba mata wajen kai hakuri wajen biyar Allah subhanahu wataala, ka saba ma zuciyarka wajen ka bar abinda Allah baya so, kai saba zuciyarka wajen ka karungumi abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara maka, koda ba mai dadi bane kai hakuri. Allah ya samu dace.
Tani su mami mala Allah ya saka kai. Tamin ba tafi kawai ta zo daga wanda yake cewa yana tambaya ne akan cewa ya halatta mutun yayi addu'a Allah ya kashe shi domin kar ya rasa imanin da yake da shi, tunanin wato yake tunanin Allah ya bashi bisa ga yanayin yadda aka tsinci kai a ciki.
A'a, baka roƙon mutuwa haka kawai, amma akwai addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, wanda idan mutun yayi ta ba laifi, wa in aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka idan ghayra maftun, ya ubangiji idan ka nufi bayinka da fitina ne, wato jefa su cikin wani hali, to ni Allah ka karbi raina kada in zanto cikin wadanda za su fada cikin wannan fitinar. Irin wannan siga babu laifi, amma ba koyaushe ka rika alquran Allah ka mutu ba, domin Allah yana iya jinkirta maka a rayuwarka, kuma ya zanto kai aikin alkhairi a ciki ladanka ya waita, kuma ya zanto ka tuba daga wasu laifuffuka da kake yi, ubangiji ya goge maka laifuffukanka. Saboda ka rayuwar tana da abin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna inna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi, kada ɗayan ku yayi burin mutuwa saboda wata cutar da ta same shi, saboda wata damuwa da yake ciki. Fa in kana musian wa in kana muhsinan fala Allahu an yazida fi ihsanihi wa in kana musian fala Allahu an yasta'tib. Nabi ce tana yiwa ya zanto mutumin kirki ne, to sai kaga in Allah ya kara masa tsawon rai ya washi jinkiri, sai ya kara wasu ayyukan kirkin akan waɗanda yake da su. Idan kuma mai laifi ne, kaga wala Allah sai ya tuba, in Allah ya masa jinkiri sai kuma kaga kafin ajalin sa ya zo ya tuba. Shi yasa a wajen a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya zama fa in kana wala budda falyakul Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li, ya Allah ka barni da raina matukar dai rayuwar nan ita ce tafi min alkhairi, Allah ka barni da raina, idan kuma mutuwa ce tafi min alkhairi, Allah ka karbi raina. To da bisa waɗannan sharuɗa da mutum zai ginda, ko kuma waɗannan kalamai da mutum zai gindaya, babu laifi ya faɗi haka. Amma ba haka kawai rika roƙon Allah ya mutu ba, ba tare da yayi irin wannan togaciya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba.
To sai shi kuma ne yake cewa malam, menene hukuncin mutumin da ya dauko alqur'ani daga cikin masallaci ya tafi da shi gida yake amfani da shi?
Baya dacewa qur'ani da yake cikin masallaci wakafi ne na kowa da kowa cikin musulmi, ba na kai kadai ba. Yayin da ka dauka ka kai gida, to kamar ka nuna ka mallake shi ke ya zama mallakinka, kai kadai zaka amfana da shi. Alhalin shi wanda ya kawo shi wakafi ya kawo shi ne dan ka karanta ka aje, wani ma ya zo ya karanta ya aje anan. Saboda haka inda a ce kowa ya zo ya ga qur'ani a masallaci zai dauka, to ba zaka samu wanda zaka dauka ba, tunda kafin ma kai ka zo ka dauka wasu sun riga ka. Saboda haka yadda ka zo ka same shi, kafin ka zo ka same shi wani ya zo ya same shi ya karatu ya aje shi, kai ma ka zo ka same shi, inda dauka ake ba ka same shi ba. Saboda haka in ka dauka ka dauki kayan al'umma ne, wato sunan shi ka saci kayan wakafi, kakai gida ko da alqur'ani ne alqur'ani yana da kima kima ta dukiya tun da sayin shi ake ba haka ake kawo shi haka nan ba ake samun shi ana zuwa kasuwa ne a bada kuɗi a karɓo shi yana da kima saboda ka in ka saci adadin ma da ya kai abin nan to ka zama mabarawo
shi kuma yake cewa malam idan ya gaji da tsayuwar sallar nafila zai iya zama kuma wani irin zama zai yi
in ya gaji da sallar tsayuwar sallar nafila an halatta maka kai ta a tsaye kamar yadda zaka yi ta an halatta maka kai ta a zaune kamar yadda zaka yi ta a tsaye wato kana iya yin ta a tsaye kana iya yin ta a zaune tsayuwa a cikin sallar nafila ba rukuni bane kamar yadda yake cikin farilla ko da mutum na iya tsayuwa yana iya zama sai dai kawai ladan wanda ya tsaya yafi ladan wanda ya zaune Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul qa'idi ala nisfi min salatul qa'im wanda yayi salla a zaune yana da rabin ladan wanda yayi a tsaye wa salatul muttaji ala nisfi ala salatul al qa'id wanda kuma yayi a shingide wato saboda larura zai zama rabin wanda yayi wato yana zaune saboda ka wanda yake zaune sallar sa tana rabin wanda yake inda yake tsaye saboda haka ba a hana ka kai a zaune ba in ka buƙaci kai hakan kuma baka buƙata ba kaga dai kawai a zaunen zaka yi watakila zaka fi daɗewa wanda babu laifi inda sallar nafila ce ba ta farilla ba abinda yadda ake zaman sallar abinda in a ƙasa kake zaka yi zaman harɗe ne to yadda ake zaman harɗe ka harɗe ƙafafuwanka to irin wannan zaman kamar zaman mai cin abinci to wannan zaman ake yi a shi ne ma ake sallar salam yake yi
to sai shi kuma ne yake cewa malam shin sitirar liman ita ce sitirar mamu mutum kuma yana iya bi ta gaban mamu idan ana sallah
na'am sitratul imam sitratul lil ma'mun wannan shi ne hukunci sitirar liman ita ce sitirar mamu haka shi ma shi liman in ya sa sitira to kamar duka kowa ya saka a iya wucewa ta tsakanin liman da mamu wato inda mutum zai zo ya hango sahu can wani guri da sai ya keta gaban sahu zai iya ketawa ya wuce akwai hadisi cikin sahih Bukhari hadisi Abdullahi dan Abbas wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla yayi sitira da katanga ne ko da dabbarsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullahi dan Abbas lokacin ya koro wata jakarsa zo wuce ta gaban ta tsakankanin sahu babu wani wanda ya masa inkari ko ya hana shi saboda sitirar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ita ce sitirar mamunsa haka ko da mutum ya wuce ta gaban mamu wannan babu wani abu
to sai mai sako na gaba wanda yake cewa yana neman karin bayani kan hukuncin mutumin da yake bin sallah daga shagonsa alhalin shagon nasa yana kusa da wurin da ake yin sallah don kula da shagon nasa
in lokacin sallah yayi sai ya rufe shagonsa sai ya je ya shiga sahu a masallaci amma ba ya tsaya daga nesa ba daga cikin shagon sai yana yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman faridin khalfa as-safi illa fi as-saf babu sallah ga wanda ya kebe ya bar sahu wato ya kebe shi kadai yana sallarsa kuma yana bin liman amma ba ya shiga cikin sahu annabi ya ce ba shi da sallah sai ya shigo sahu sauraka idan mutum zai kebe a gurinsa a shagonsa ko a can wata karkashin wata itaciya alhalin ga sahu nan da zai iya zuwa ya haɗu da sahun ya kiya to wannan ba ya da sallah sauraka babu mutumin da ba a yadda mutum ya bar masallaci ba ya tsaya a shagonsa ko a cikin gidansa ko a can wata inuwa kuma yana bin lasifika yana bin liman sallah gare ya sallasa ma shi kadai in haka ne
to shi mana da bai da kan sahun ne yake cewa menene hukuncin rarraba sahu da ake ranar juma'a domin gujewa zafin rana
ba yana da kyau in a iya zama wato ana iya zama a cikin inuwa kafin a tada sallah haka tada sallah sai a yi kokari a yi hakuri a shigo cikin sahu din tunda duka abinda za a dauka ana sallar nan mintuna ne an dade a yi minti 15 in an dade ba wata sallar ma ba a wuce minti 10 saboda ka zai iya hakuri ya tsaya a sahu minti 10 zai iya shiga inuwa lokacin da ake huduba ya jira har lokacin da aka gama huduba da an tada sallah to sai taho ya hadu da inda sahu ya ka iya zo wannan shine ya dace amma ba ya tsaya inda yake can ba da nanduma sai ki shiga sahu ya ki shiga sahu ce saboda zafin rana amma kuma inda a ce wani abin duniya ne zai iya hakuri awa daya cikin rana ba tare da ya ji damuwa ba amma kuma sallah da ba ta wuce minti 10 ba ya kasa hakuri da ita lokacin da munafikai suka ce ba za su suke cewa bilailan tanfiru fil har ku daina fita kuna tafiya tare da annabi cikin zafin rana kuna bin shi yake suna nuna musu cewa me yasa za ku riga shigar da kanku cikin wahala akan jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamun ka gaya musu naru jahannam wutar jahannama ashaddu harran tafi tsananin zafi wanda duk yake kokari ya kubutar da kansa ya cece kansa daga wutar jahannama yaushe zai dauki rana wannan da ake shiga a fita na wannan lokaci sai zai dauke ta ita ce mai zafi wanda duk yake tunanin zafin wutar jahannama saboda haka wajen biyar Allah indai mutum ba cutuwa yake ba wato akwai wata cutar a jikinsa da za ta tashi yayin da ya shiga rana to wannan uzuri ne da zai iya ma barin zuwa masallacin duka in ta kama amma ba kawai haka kawai mutum saboda zafin rana na dan mintuna bai ce zai shiga sahu ba wannan ba daidai bane
na'am to sai shi kuma ne yake cewa mallan shine yake tare da mahaifiyarsa amma kuma ita ba musulma bace yace kullun idan za ta je wurin bautar su tana tambayar su kudin mota ko abin hawa dai yace shi kuma baya jin dadi a hakan da yake shine yake cewa yana da laifi idan ya hana ta ko kuma idan ya bata
yayi mata dukkan abin da zai iya mata na kyautatawa ba ta ci kyawa ya ba ta sha ya ba ta sutura ya kula da rashin lafiyarta idan ba ta da shi duk wani abu da za ta ji dadi na kyautata yayi mata amma abin da ya shafi bautar Allah ko ya shafi sabon Allah to wannan ba ta da hurumi kuma ana Allah subhanahu wataala ya ce in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmin fala tuti'huma in suka yi matsa maka akan sai ka hada Allah da wani abinda baka da ilimin wato hujja da take nuna wannan to kada kai musu biyayya saboda haka akwai abinda ake wa iyaye biyayya akan sa shine abinda bai saba wa Allah ba nabi yana cewa inna at-ta'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne a cikin abinda ya dace da shari'a baya dacewa a shari'ance mutum ya taimaka ma wanda zai je saban Allah wanda zai tafi saban Allah ga san saban Allah zai tafi to baya halatta ka taimaka masa da kuɗi ko da abin hawa duk wani irin taimako da zaka bashi logistics support ne zaka bashi ko ba wani iri ne to baya halatta domin in kai haka ka taimaka masa akan saban Allah nabi Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Allah ce ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne abin da yake takawa ne amma kar ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne itar iyakar Allah ne duk mutumin da zai je gurin da za a kira wani a ce dan Allah ne ko za a kira wani a ce Allah ne ko a ce dayan uku ne ba ku shakka wannan ya taimaka wa mutumin da zai je ya saba wa Allah ya faɗi kalmomin da Allah subhanahu wataala baya san bawan sa yana faɗar su wanda Allah subhanahu wataala ya kirawo masu bai faɗar su cewa kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya hana wannan lace intahu khairan lakum wala taqulu thalatha intahu khairan lakum kada ku ce Allah uku ne ku bari Allah ce ku bari shi yafi muku alkhairi ubangiji ya hana wannan saboda haka baya da cewa ya taimaka mata akan ayi wannan aikin amma sauran abubuwan da za ta bukata na rayuwa ya taimaka mata kuma ya fito karare ya ga mata ai ba laifi bane tunda addini ne addini kuma wannan alaka ce da tsakanin bawa da ubangijinsa wani bawa ba zai shiga ya katse wannan alakar ba saboda neman jin dadin sa nuna masa cewa a addinance baya halatta abinda kike ba mai kyau bane kuma addini na ya hana ni in taimaka wa duk abu mara kyau ki yi hakuri dukkan wani taimako da kike bukata a rayuwarki ki tambaye ni zan miki amma wannan abu ki hakuri saboda in nayi haka to na saba wa dokar Allah mahalicci wanda da ni da ke duka za mu koma gare shi ga mata kalmomi masu dadi ya nuna mata ba wai saboda gudun waƙin kyautata mata bane a'a saboda in ya haka ya saba wa addini ya saba wa Allah
masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahmani daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jadimo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin, ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fitoyin rahma, inda muke tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa. To malamin, tambayarmu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mutum ne ya zalunci al'umma da dama sai kuma yi nadama, kuma bai san adadin waɗanda ya zalunta ɗin ba. Shi ne ke tambayar ya zai iya biya su wannan zaluncin.
To kamar yadda shari'a ta gindaya, duk mutumin da ya cuci wani, musamman ma ya cinye masa wani haƙƙinsa ko ya hana shi wani haƙƙinsa, to tubarsa bayan ya tuba tsakaninsa da Allah kuma sai ya maida wannan haƙƙin zuwa ga mai shi. Idan mai shi ɗin yana nan ya san da shi, ya san inda zai same shi, to bayar masa da wannan haƙƙin shi da shi, ko ya aika masa haƙƙinsa. Idan kuma ya zanto baya nan amma magadansa suna nan, sai mayar musu da wannan haƙƙin. Idan ya zanto baya nan kuma bai san inda magadansa suke ba, bai ba san inda zai same shi ba, to wannan sai ya yi ƙoƙari ya yi sadaka da wannan dukiyar ko masa wani aikin alkhairi da ita. In ya zanto suna da yawa, yawan da ba zai iya ma tantance su ba, to sai ya take ridado ya yi ta aikata alkhairi iya rayuwarsa, ko iya wani tsawon lokacin da yake ganin cewa yana ji a ransa cewa yanzu ya biya haƙoƙin mutanen da ya cuta a baya. Wato ya yi ta yin musu sadaka akai akai, kamar yadda ya san cewa haka ya riƙa yin zaluncin a baya akai akai. In kuma abu ne da bai shafi haƙƙi ba, wato bai shafi riƙe wani haƙƙinsu ba ko cinye musu wani haƙƙi ba, wataƙila ya shafi wata magana da ya yi ko dukansu ya yi, ko wani sharri ya musu aka cuce su da sauransu, to wannan sai ya ci gaba da istighfari, yana neman gafarar Ubangiji, yana neman tuba gare shi, yana ƙara kusantarsa da ayyuka masu kyau, wanda Allah a ranar gobe kiyama Allah ya yardar masa da waɗannan abokan husuma na shi, ya biya masa a cikin falalarsa. Wannan shi ne abin da ya dace ya yi.
To sai shi kone ke cewa malam mutum ne ya aikata zina daga baya kuma sai ya fahimci cewa ya yi wa Allah laifi, sannan akwai haddi a kansa, sai ya so a yi masa haddin. Ya ce zai iya neman wani ɗan uwansa ko malaminsa ya tsaida masa da wannan haddi?
Haddi ba mai tsayar da haddi sai shugaba, ko wanda shugaba ya naɗa ya yi wannan aikin. Wato al'imam, shugaba na al'umma, shi ne wanda yake da alhakin tsayar da haddi, ko kuma wanda shugaban ya naɗa ya ba shi wannan hurumin. Ce gashi da duk wanda ya yi laifi iri kaza ya kama haddi za a yi masa kai masa. Waɗannan su suke tsayar da haddi, amma ba wani daban ba, ko wani limami ko wani shugabanka ko wani yayanka ko wasu ƴan uwanka ko abokanka, waɗannan ba sa tsayar da haddi. Saboda in suka tsayar da haddi ba tare da izinin liman ba, ba tare da izinin shugaba ba, to zai iya yiwuwa su yi kuskure a cikin tsayar da haddi. Ya ce kowa shi zai iya tsayar wani haddi, to zai zama akwai fitina, akwai rashin tsari a tafiyar zamantakewa. Shi yasa shi haddi aikin shugaba ne. Shi yasa in haddi bai zo ga alƙali ba, to ana iya rufa shi. Wato inda a ce wani yayi abin da ya, misali sata aka kama shi dubu dubu yayi, to mai kayan ya ce to shikenan na yafe maka, to ana iya kyale shi ya tafi, ba magana cewa a yanke masa. Amma in har an kai shi gaban alƙali, alƙali aka ce gashi nan sata ya yi itirafi, wato ya yi ikirari a gaban alƙali cewa ya yi satar, ko kuma aka samu shaidu suka tabbatar da wannan, to ko mai duki ya ce ya janye, dole sai an tsayar masa da haddi. Babu maganar a fasa yin haddin, saboda ya zo gaban alƙali. Amma inda a ce a can waje aka yi sulhu kafin ya zo gaban alƙali, wannan shi kenan. Haka zina, in wani ya yi zina aka kama shi dubu dubu, ko shi da kansa ya yi ikirarin ya zina amma ba a zo gaban alkali ba, ba a je gaban shugaba ba, wannan ita ana iya rufa masa asiri a neme shi ya tuba ya istighfari. Saboda ka ba maganar wani ya tsayar maka da haddi, sai ka yawaita istighfari tuba ga Allah subhanahu wataala, tuba na gaskiya, tuba har zuci, kuma kai alƙawarin ba za ka sake komawa ga irin laifi irin wannan ba.
To sai ne gice mallan ya inganta a sunna cewar ana yin kahu a matsayin maganin sihiri, kuma shin akwai wasu ranaku da ya halatta a yi kahu?
Kahu kowane lokaci ana iya yi. Akwai wasu hadisai da suka zo suke maganar wasu lokuta kamar Laraba da Talata, amma dai halaccin sa halacci ana iya yin sa kowane lokaci, bai takaita akan waɗannan ranakun kadai ba, ko da ko sa hadisai sun nuna amfanin yin su a ranakun, ba ba wannan ba yana nuna cewa in an yi a wasu ranakun ba waɗannan ba bai halatta ba. A kowace rana ma ana iya mutun kaho. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho, ya sa a masa kaho har ya biya ba wanda ya wanzamin da ya masa kaho. Saboda haka kaho wani abu ne yana da asali a musulunci, kuma hanya ce ta neman lafiya a musulunci, kuma wani abu ne da bincike na zamani ya tabbatar da cewa hanya ce ta samun lafiya da wasu waraka daga wasu cututtuka da suke damun jiki. To amma kasancewar kaho yana maganin aljanu, wannan ban taba karanta wani abu irin wannan ba, ban san inda aka samu wannan ba, cewa aljani in an yi wa mutum kaho aljani yana guje masa. Abu da na sani dai aljani yana guje wa ambaton Allah, yana za a ambaci Allah a karanta alkur'ani ko a yi addu'a. To wannan yana tasiri matuƙa akan aljani, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan an kira sallah zai gudu, an gama kiran sallah ya dawo, in an tada iqama ma ya gudu, an gama iqama kuma ya dawo ya rika sa mutane waswasi. Saboda haka in an ambaton Allah subhanahu wataala shedan baya samun sakat, zai rika wato neman mabuya ne. To amma kaho wannan ban san inda aka samu cewa kaho aljani baya san a yi wa mutum kaho a jikinsa ba, ban san inda, watakila ko a ce an ce shedan yana yawo a jikin dan adam ya jire ibn adam majarar dami. Na'am, wannan gaskiya da Annabi ya faɗa cewa shedan yana gudu a cikin dan adam magudanar jini, magudanar jini kuma su ne jijiyoyi. To watakila a ce in aka yi kaho za a zuke ko shedanin ko wani abu irin wannan, watakila ta haka aka za a bullo wa abin. Amma shi sharrin shedan ba wai sai kawai ta ya shiga jikinka ba ko ya abin nan, shedan ko ta waswasi da baya da alaka da shiga jiki, shi waswasi shi dai maka waswasi ba sai ya shiga, sai ya shiga jikinka ba. Kamar da ka san dan adam dan uwanka zai iya zama da kai ya zuzzuga ka ya dora ka akan wani abu ya maka famfo, to haka shi ma shedan zai yi maka tsakaninka da zuciyarka. Bambancin sai da wanda yake na mutum ne, shaytanul insi ne, shaytanul insi kana ganin shi kuma kana jin maganarsa, zai iya maka waswasin sa shi ma ta yadda zai dora ka akan wata hanya mara kyau. Shi kuma shaytanul jinni wannan baka ganin shi, baka jin shi, baka jin maganarsa, amma kuma yana kokkusar zuciyarka ta inda baka zato. To ta haka kuma zai saka maka wani abu a ranka ka je ka yi shi mara kyau. To wannan ba lalle sai ya shiga jikinka ba, saboda haka dan an yi kaho ba a jikinka yake ba, a gama kahon sai ya dawo, bayan gama kahon ya ci gaba da abin da yake yi. Cutarwar dan aljani ga dan adam ba dole ne sai ya taba shi ba, ba dole ne sai ya shiga jikinsa ba, zai iya cutar da shi koda yana wajen jikinsa. Shiga jikin ba sharadi bane, yana iya bige shi masu farfadiya, yawanci duk bugun aljani ne, kuma saboda haka ba sai ya shiga jikinsa ba. Kaga ashe a ce kaho ne zai sa su warke, wannan ban san inda su masu yin wannan suka samu haka ba. Annabi dai bai faɗa ba, kuma bai nuna cewa kaho yana maganin shedan ba. Duk magungunan da Annabi ya faɗa maganin shedan duk addu'o'i ne da ambaton Allah da karatun alkur'ani, kamar yadda ce Baqara ayatul kursi da sauransu, amma bai ambaci kaho ba.
To shi kuma wannan ne safan yake cewa menene hukuncin fitar da aljanu ta hanyar amfani da su aljanun da wasu ke yi a doren shari'a da sunna?
Ba amfani da aljani wajen fitar da aljani, abinda ake amfani da shi shine karatun alkur'ani da ayoyin Allah. Duk wanda zai ce zai maka magani na ya warkar da kai daga wani abin da shaytani ko wani aljani yayi maka, amma a gurin aljanun zai karbo. Wannan akwai wato yaudara, akwai yaudara. Shi na farko dai duk aljani wanda yake abin nan ba zai yadda ya zama maka hadimi ba, sai kai ma ka bashi wata hidima ta musamman da zaka yi masa. Hidimar da zaka yi masa kuma sabon Allah ne, sabon Allah ne. Saboda haka tanan zai batar da kai ne, sannan shi kuma ya maka hidimar da yake ganin zai kake bukata ya maka. na biyu na biyu shaydanu aljannu shaydanu aljannu shaydanu aljannu wanda har suke shiga jikin mutum da sauransu. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa yawancin su makaryata ne, makaryata ne. Saboda mutumin da yake makaryaci ko kuma halittar da suke da ƙarya irin wannan, kuma a ce shine zai gaya maka abin da zai amfane ka, kaga dole in ma har da gaske ne zai faɗa maka, to zai gaya maka abubuwan da suke za su cutar da kai ne, ba wanda za su amfanar da kai ba. Saboda haka wani lokaci damfara tana shiga cikin wannan da fa wannan sosai, saboda kai ɗan adam saboda rauninka kana cikin kuma larura, sai aka ce maka ai wanda yake iya wato wahalar da kai din nan shine ma yanzu yadda zai baka magani, to sai ka yadda ka miƙa wuya, kuma duk buƙatu da aka nemo daga wajenka sai kai, saboda an ce maka ai ba ma dan adam ne zai taimaka maka ba, aljani ne, kai kuma kana jin tsoron aljani, kuma ka yadda aljani ne ya fi ka ƙarfi kuma zai iya maka abin da ba za ka iya kare kanka ba, to bari gashi yanzu kuma har ya fito shine ma zai taimake ka, to sai ka miƙa wuya, kuma duk buƙatun da aka nema a wajenka sai kai, ba ɓata lokaci. To kaga wannan yaudara ce, cutarwa ne. Saboda haka a daina yadda da irin waɗannan maganganu na masu zaƙewa da wuce gona da iri da sunan ruƙuya, saboda abubuwan sun wuce iyaka, ya wuce iya haddin da shari'a. Ruƙuya kamar yadda muka sha faɗa addu'a ce, addu'an nan kana iya yi wa kanka, wani na kusa da kai, matarka tana iya yi maka, ‘ya’yanka da suka yi karatu suna iya yi maka. Aisha radiyallahu ta'ala anha ittakiwa annabi sallallahu alaihi wasallam du'a ka abin da ta shaina shafa a jiki lokacin da yake rashin lafiya da ba zai iya yi ba. Saboda haka kana iya yi ma wani, ana iya yi maka. Haka ba wa wani abu bane na wasu mutane da suka karance shi suka fi kowa iyawa. Saboda haka sai an je gun su an biya su kuɗi sannan su kuma su yi. To kaga an mai da abin ya koma sana'a, wanda kuma asali amfanarwa ce ake so ka taimaka dan uwanka, kamar dan uwanka ne ce kai masa addu'a ga wani yanayi da yake ciki ka taya shi addu'a, kuma kamar yadda wannan taya mutum addu'a ta zama sana'arka, kai sana'arka dan taya addu'a ne. Saboda duk wanda yake son a taya shi addu'a sai ga aje a yanki kati a biya ka kaya. To haka nan ita ma ruqya addu'a ce, sunanta addu'a, duk abin da yake ta kunshe da shi addu'a ce, roƙon Allah ne ake yi, Allah ya kawo sauki daga wata cuta ko wata damuwa da mutum yake ciki. Saboda haka in damfara zuwa sun shiga cikin harkar ake ta cin mutane, dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba.
To sai wannan yake cewa mallan wanne ya fafalala da lada a sallar kiyamul layli, yawan karatu ko kuwa yawan raka'o'i?
Wanda ya fi lada shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, kamar inda na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito mana yana cikin sahih Bukhari da Muslim, cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a 11 ba a sallarsa ta kiyamul layli, fi ramadan wala fi ghairihi, ko a ramadan ko a wajen ramadan. Tace yusalli arba'an fala tasalu an tulihinna wa husnihinna, thumma yusalli arba'an fala tasalu an tulihinna wa husnihinna, thumma yusalli thalathan thumma yusalli. Take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a hudu. Tace kama ce zaka tambayi tsawon su da kuma kyansu, wato tsawon da yake dade wanda yake yana karatu a cikin su, da kuma kyan yadda yake tsayar da rukunan su da wajiban su da mustahabban su da khushu'in da yake a cikin su. Shi wannan ba ma sai ka tambaya ba, abu ne wanda yake na ban mamaki. Sannan sai ya sake yin wasu hudu, sannan ya sake yin uku. Saboda haka wannan su ne raka'o'i 11 da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a ramadan ko fi ghairi ramadan. Saboda haka mutumin da ya yi wannan shi ne wanda za a ce ya zo da afdalu, abinda ya fi kowanne, domin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi din nan zai zama shi ne afdalu. To za mu ga cewa adadin raka'o'in ba sa wuce 11, amma kuma raka'o'in suna da tsawo. To shi yasa wasu malamai kamar Ibn Taymiyyah yake cewa idan mutum ya kasa yin mai tsawon, to sai kuma ƙara adadin raka'o'in. To ƙara adadin raka'o'in idan ba zai iya yin mai tsawon ba. Amma dai wanda zai yi mai tsawon da raka'o'i 11 babu shakka wannan shi ne ya fi lada.
To sai wannan yake cewa mallan menene hukuncin masu rubuta sunan mamaci a kan kabari?
To hadisi ya zo hadisin Jabir ibn Abdullah da yana cikin Sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace naha an yujassas al-qubur naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qubur wa an yubna alaiha wa an yuqad alaih Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujassas al-qabr ya hana ayyuha al-qabri siminti wa an yuktab wa an yubna alaihi ko ay masa gini wato ba kabari ay masa gini a gine shi ko kuma wa an yuqad alaihi ko a zauna wannan ita ce riwayar Muslim ya zo cikin sunan Abi Dawud da Tirmizi da Nasa'i akwai karin wa an yuktab alaihi ko ay rubutu akan sa annabi ya hana abubuwa uku kamar da zuwa Muslim to sai kuma ya zo a cikin riwayar Abu Dawud ruwayar wani rawi da ake kira Sulaiman ibn Musa al-Umawi ya ruwaito shi kuma da cewa wa an yuktaba alai ayi rubutu akan kabari to da wannan nassin wasu daga cikin malamai suka tafi akan wato karhancin yin rubutu akan kabari cewa makaruhi ne ayi rubutu akan kabari ko ma wani iri ne wasu kuma suka ce wannan ruwaya wannan karin akwai magana akan sa bai inganta ba kamar Ibn al-Munzir ya rauna na shi wa an yuktaba alai a rubutu akan sa Ibn al-Munzir ya rauna na wannan karin haka nan Ibn al-Arabi al-Maliki shi ma ya rauna na wannan karin to dan haka waɗanda suka rauna na sai suke ganin babu laifi dan an rubuta suna kawai amma ba kowane irin rubutu ba akwai inda malamai suka ittifaki sun yi ittifaki akan haramcin rubuta ayoyin alqur'ani ko sunayen Allah a cikin kabari shi wannan haramun ne ka rubuta ayoyin alqur'ani kamar wasu suke rubuta Fatiha a sa ayi a ta ayi cikin wani allo sai a kafa a cikin kabarin ko wasu ayoyi na alqur'ani da za a zabo a rubuta ko a cikin kabarin bayan an masa siminti ko kuma a cikin wani allo na itace a kafa to wannan malamai sun ittifaki akan cewa haramun ne domin jefa ayoyin Allah ne ko sunayen Allah inda za su iya shiga cikin wani yanayi na wulakantawa domin yayin da yake cikin itacen ya rube zai fadi ƙasa ne kuma a ƙarshe zai ta shiga cikin turbaya wani lokaci ba wani ya taka bai sani ba saboda suka ce wannan bil ittifaq ba sabani tsakanin malamai in dai ayar alqur'ani ce kuma to sai kuma abinda shi kuma yake yabo ba ayi alqur'ani bane amma za a rubuta wani abu ne yabo da kwarzantawa ga shi wannan mutum to shi ma wannan sun ce haramun ne domin akwai mubahat a ciki kamar wani fariya ake yi da abu cewa wannan shine kabarin wani wanda ya shahara da kyauta ya shahara da jarumta ko ya shahara da ilimi ko waye to wannan akwai wani abu da yake nau'i na mubahat shi ma suka ce baya halatta to sai wanda za a rubuta suna kawai da kwanan wata rubuta sunansa da watan da ya mutu to wannan wasu daga cikin malamai suna karhanta wannan kamar mazhabobi in banda mazhabar najin Abu Hanifa Imam Shafi'i ko Abu Hanifa Imam Abu Hanifa banda su sauran suna cewa makaruhi ne yin hakan ba haramun suke cewa makaruhi ne wato ya barin sa yafi yin sa wasu kuma suna cewa jaiz ne ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka binne Usman ibn Maz'un lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wani sahabin sai je dauko masa dutse wani dutse sahabin yaje kasa dauko dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya dauko dutsen ya zo ya sa shi a kusa da kabarin yace da in rika tuna in rika gane inda kabarin dan uwana yake to suka ce to dama in ya zanto alama ce ta a gane inda yake kana da bukatar zuwa kai masa addu'a wani lokaci shikenan babu laifi yadda aka sa annabi ya sa dutse za a iya rubutu haka da suna a wancan lokacin dan ka sa dutse zai iya nuna maka kabarin dan uwanka saboda lokacin kaburburan ba su yawaita kamar yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa istazantu rabbi an azura qabra ummi na nemi izinin ubangiji na in ziyarci kabarin mahaifiyata kaga ashe kaburburan duk guri guda wato ana iya ganewa ba zai ce zai je ba sai dan kasancewa gurin in ya je zai gane to haka wancan lokacin ba bukatar sai su rubuta suna amma yanzu saboda kaburburan sun yi yawa makabarta guda za ka ga kabari da dama kaga akwai buƙatar a rubuta suna don ana mai buƙatar rubuta suna yana iya rubuta suna don iya gane amma kai ya wuce iya sunan da iya kwanan watan yana so ya ƙara kai ya rubuta wasu kalmomi na yabo na kwalzantawa wannan baya dacewa ko ya ce zai rubuta alƙur'ani wannan haramun ne kaɗan bi ijma'il ulama saboda ka babu laifi da mutum ya rubuta kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa amma ya zanto iya wannan zai rubuta banda abin da ya wuce wannan
to ne ke cewa malina neman ƙarin bayani kan hadisin da ke cewa law annakum la tadhnibuna wa tastaghfiruna Allah la dhahaba bikum
hadisi ne sahihi imam muslim ya rawaito shi laula annakum tadhnibuna la khalaqa Allahu al-khalqa yadhnibuna fayaghfiru lahum ba dan kuna laifi wanda Allah sai ya halicci su halittun da za su rika laifi Allah ya yafe musu wato anan hadisi ne wanda yake nuna yalwar rahamar Ubangiji subhanahu wataala da yalwar falalarsa Ubangiji subhanahu wataala mai gafarta zanubban bayinsa ne shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayinsa kuma ya sa sukan yi zanubi banda waɗanda ya kebance daga cikin su ya musu kariya ta musamman wannan mala'iku da annabawa to dukkan wani dan adam zai iya zanubi zai iya yin laifi ko yana sane ko kuma cikin wani hali na gafala yayin laifi to yayin laifi zai nemi gafarar Ubangiji sunan Allah Al-Ghafur zai fito karara yayin da bawan sa ya nemi gafarar sa ya gafarta masa saboda sunan Allah Subhanahu wa ta'ala duka sunayen sa suna da alaka da halittun sa da wani abu yake faruwa a cikin halittunsa sune asar na asma'illahil husna Allah yana afuwa sai an masa laifi sannan a ce yayi afuwa sai an yi masa laifi ya yafi sannan a ce yayi gafara sai ya bada arziki an ga masu arziki sannan san yana bada arziki da sai irin wannan saboda sunayensa suna da tasiri a cikin halittunsa suna da tasiri a cikin halittunsa saboda haka Allah subhanahu wataala yana karbar tuban bayinsa duk sanda suka tuba wannan hadisin ba shi yake nuna mutum yaje ta saban Allah bai ce to ai Allah ma yana son ya sabo a'a shi yasa zaka ga Abu Ayyub al-Ansari shine ya rawaito hadisin Abu Ayyub al-Ansari bai faɗi hadisin ba sai da yazo mutuwa yace na boye shi saboda kada wasu masa mummunar fahimta amma yanzu na zo mutuwa gudun kada in mutu wani abu na ilimi yana zuciyata ban isar da shi ba shine ya ga wa mutane a lokacin aka rawaito hadisin a wajensa saboda akwai wani rasi masa rubabbiya fahimta sai ya ce kai ai Allah ma so yake mu rika zanubi yana gafarta mana dan yace in ba ma zanubi ba zai halaka mu ya kawo su ya kasa fahimtar abinda ake so a nuna shine asar din sunan Allah a cikin halittunsa shine bayin Allah suna gafar suna saban Allah Allah yana yafe musu sanda suka tuba wannan shine abinda hadisin yake nunawa
kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai dai kafin mu sallama kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 ko 6014455 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh